Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shiri na musamman wanda ni Sulaiman Muni Barma zan gabatar saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus. To a cikin shirin za a ji cewa rundunar sojan Najeriya ta Operation Sahel Sanity ta ba da sanarwar kubutar da wasu mutane daga hannun 'yan bindiga daɗi. Shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya ta jihar Zamfara, Dr. Sani Abdullahi Shinkafi, ya yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya sa ido a kan zaman lafiyar da aka samu a jihar ta Zamfara. Idan muka je jamhuriyar Nijar za a ji cewa jama'ar ƙauyen Doli da ke arewacin birnin Kwani sun shiga halin juyayi a sanadiyar rasuwar wasu mutane biyu da suka nutse a tafki. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridin Ghana. Kana mu ƙarƙare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma dukan waɗannan sai bayan an sha labarin duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden a jiya Laraba ya yi kira da a sami wani rukunin masana kimiyya daga waje ba Donald Trump ba su tantance ko duk wani rigakafin cutar coronavirus da aka samar yana da inganci da sahihanci. Da yake jawabi ga manema labarai a wani dandali da ke tsakiyar birni, Biden ya bayyana nashi tsarin na samar da rigakafi wanda ya zayyana lokacin da Amurkawa za su sami rigakafin da zaran an same shi. Ya kuma bayyana tsarin waɗanda ya dace a baiwa fifiko a rigakafin da kuma hanyar sufuri da adana rigakafin, kazalika da kuma cikakken tsarin aikin kowa a dukkan matakan gwamnati. Tsohon mataimakin shugaban kasar ya faɗa wa mintin ta jihar Delaware cewa na yarda da rigakafi, na yarda da masana kimiyya, amma ban yarda da Donald Trump ba, kuma a wannan lokacin Amurkawa ma ba za su yarda ba. Biden ya yi sharhin ne 'yan sa'o'i bayan da ma'aikatar lafiya ta Amurka da ma'aikatar tsaro suka fitar da tsarin gwamnatin Trump na samar da rigakafin COVID-19 ga Amurkawa. Cibiyar daƙile yaduwar cutuka ta aiwatar da kwantaragi da ke ƙasa da kamfanin McKesson domin samar da rigakafin wanda za a yi bayan amincewar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a cewar daraktan hukumar CDC Robert Redfield a jiya Laraba. Manyan jami'an tsaron Amurka da na soji da na leƙen asiri sun ba da tabbacin samar da tsaro a lokacin zaben shugaban ƙasa mai zuwa, duk kuwa da ɗimbin hujjojin da ke nuna cewa ƙasashe da dama na ƙoƙarin yin katsalandan a zaben. Jami'ai sun daɗe suna shirin tunkarar lamari irin wannan kusan tsawon shekaru huɗu tun sa'ad da jami'an leƙen asirin Amurka suka tabbatar da cewa Rasha ta yi yunƙurin yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016. To amma a yayin da ya rage ƙasa da kwanaki 50 a gudanar da zaben a ranar 3 ga watan Nuwamba, sun ce ba wata alama da ke nuna Rasha ko wata ƙasa na shirin yin kutse a tsarin zaben. Ba mu ga wani kutse ba kawo yanzu a wannan shekara dangane da manhajar rijistar masu zaɓe ko wani sha'anin tsarin zaɓe, a cewar daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI Christopher Wray a jiya Laraba a wani taro ta yanar gizo da hukumar kula da tsaro ta yanar gizo wato CISA ta shirya. Ko baya ga bayyana ƙoƙarin hukumar ta FBI na kare tsaron Amurka a zaman aiki na har abada, Ray ya ce da alama kwalliya na biyan kuɗin sabulu a matakan kariya da aka ɗauka tun a zaben shekara ta 2016. Manyan jami'an sun kuma kauda tunani akan ƙorafin da shugaba Donald Trump ya yi na cewa ƙara dogara ga zaɓe ta hanyar aikewa da wasiƙu sakamakon annobar coronavirus kan iya haifar da mummunan magudin zaɓe a tarihin ƙasar nan. Ba mu da wani bayani ko kuma ƙwaƙwarar hujja da ke nuna cewa wani na ƙoƙarin kawo cikas akan kowane sashe na zaɓe ta hanyar aikewa da wasiƙu, a cewar wani babban jami'in tsaron Amurka a makon da ya gabata sa'ad da yake yi wa manema labarai bayani tare da sakai sunansa. Amurka ta sha alwashin sake maimaita dukkan takunkuman ƙasa da ƙasa da aka kakabawa Iran a can baya daga ƙarfe 8 na yamma agogon gabashi a ranar 19 ga watan Satumba, inda za a bada sanarwa a ƙarshen makon nan da kuma mako mai zuwa akan yadda Washington take shirin dawo da takunkumin na Majalisar Ɗinkin Duniya. Za mu koma a Majalisar Ɗinkin Duniya domin sake kakaba takunkuman ta yadda haramcin mallakar makaman zai zama na dindindin a mako mai zuwa, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a jiya Laraba a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da sakataren harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab. Rabi ya ce ina tsammanin mun yi yarjejeniyar cewa Iran ba za ta taba samu ba kuma ba za a taba bari ta mallaki makamin nukiliya ba. Haka kuma ina tsammanin mu amince da cewa kofar sulhu a bude take ga Iran domin sasantawa cikin ruwan sanyi. Wannan matsaya tana nan ga Tehran da za ta iya amfani da wannan damar. To sai dai bai bayyana ko Burtaniya za ta aiwatar da nata takunkumin ba ko kuma yaya za ta aiwatar da shi. Kasashen Burtaniya da Faransa da Jamus da ake yi wa lakabi da E3 a watan Agusta sun ce ba za su goyi bayan yunkurin Amurka na dawo da kakaba takunkumi akan Iran ba. Suna cewa matakin bai dace da kokarin karfafawa yarjejeniyar makamin nukiliyar Iran ba. Hayaki da ya turnike daga gobarar daji fiye da dozin daya a yammacin kasar Amurka yana kara bazuwa a fadin kasar, yana kuma mikawa zuwa Mexico, Canada da Turai. Yayin da hayakin mai hatsari yake tilastawa mutane fakewa a cikin dakuna a gabar yammaci, mazauna yankin na dubban kilomita a gabashi suna ganin hayakin da ya turnike sama ya kuma rufe rana. Gobarar dajin da ke gangarawa a dazuka a California da Idaho da Oregon da Washington sun sha bamban da yadda aka saba gani. Haka kuma tsawon tafiyar hayakin abu ne da ba a saba da shi ba. A yayin da ake samun yankuna kalilan da hayakin bai kai ba, masana na cewa hayakin baya haifar da babbar illa ga lafiyar waɗanda ke nesa.
Bayan labarun duniya yanzu kuma sai fagen rahotanni, kuma za mu fara daga Najeriya. A ci gaba da kokarin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi a yankin arewa maso yamma, rundunar sojojin Najeriya mai kai farmakin Operation Sahel Sanity ta samu nasarar kubutar da wasu mutanen da aka yi garkuwa da su. Daga Abuja, Hassan Mainakaina ya aiko mana da wannan rahoto.
A kokarin da take yi na kawo ƙarshen burbushin 'yan bindiga daɗi da ke addabar shiyar arewa maso yammacin Najeriya, rundunar Operation Sahel Sanity na ci gaba da samun gagarumin nasara sosai. A yankin karamar hukumar Faskari da ke jihar Katsina, sojojin sun samu nasarar kubutar da wasu mata guda biyu da aka yi garkuwa da su. Sannan a yankin mararraban Kawayima, sojojin sun ceto wasu matafiya guda uku da aka tsaida motar da suke tafiya ciki aka yi awon gaba da su cikin dazuka. Kamar yadda wata sanarwa da rundunar sojojin Najeriya ta aiko mana, mai dauke da sanya hannun Brigadier General Benard Onyako, wanda ke zama mukaddashin daraktan hulɗa da jama'a a cibiyar samar da bayanai ne da kutar sojojin, ya ce akwai kuma kalin wasu waɗanda 'yan bindiga daɗe suka yi garkuwa da su, amma duka an samu nasarar kwato su. Baya ga kalin wasu mutanen da ke haɗa baki da 'yan bindiga daɗin domin kai musu bayanai, General Onyako kazalika ya kuma yi bayanin cewar sojojin na Najeriya sun samu nasarar kubutar da wasu shanun sata da aka sace su, tare kuma da cafke waɗanda ke tu'amali da shanun satan. Daga nan ya tabbatar da cewar sojojin za su ci gaba da aiki ba sani ba sabo domin samar da zaman lafiya a wannan shiya. A cewar masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba, akwai buƙatar a samar da rawan da sarakunan gargajiya za su ke takawa domin samar da tsaro a wannan yanayi da ake ciki.
Sarakuna da wadda Turawa suka zo suka kwace wa abin nan, suka kwace martabansu, a maida musu ta wani lokaci, bance a maida kaman yadda suke tun kafin Turawa su zo ba, a'a, a sake tunani ga tsari, shin menene amfanin su kuma ta yaya kamata a yi amfani da su, don ko mun ki ko mun so har gobe a daidai yanayin da muke, suna da martaba ga mutane, kuma suna da matakai da za su iya dauka na taimakawa gwamnati wajen kawo zamantakewar lafiya ga jama'a.
Suma 'yan Najeriya irin su Alhaji Bura Dada na ganin akwai buƙatar samawa sojojin ƙarin kayan aiki domin ci gaba da fuskantar wannan ja'iba da ta mame shi na arewa maso yammacin Najeriya.
Sojojin da za su samu ninkin kayan fada da yanzu suke yi da shi, da za su samu ninkinsa, ai da yanzu abin ya zama tarihi. Kullum muna jiran mu ji irin nasarar da suke yi, kuma alhamdulillah ai yanzu cikin wannan lokacin akwai lokacin da ake ta mutanen da suke gurin suna faran irin kokarin da sojojin da suke yi. Saboda haka duk sassabin a ba su dama na duk irin abin da suka nema domin su yi wannan don fiye wannan faruwa, cewa a daɗa saya musu kayan duk abin da suka bukata ne yakin za a yi da shi a rika saman mu.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, har yanzu dai muna Najeriya. Shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya ta jihar Zamfara, Dr. Sani Abdullahi Shinkafi, ya yi kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya sa ido a harkokin zaman lafiyar da aka samu a jihar, domin a cewarsa idan zaman lafiyar ta ɗore, to za a samu zaman lafiya a shiyar arewa maso yamma ta ƙasar. Dr. Sani Abdullahi Shinkafi ya bayyana hakan ne a wata hira da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda a Abuja.
Kowa ya sani ya rabu a jihar Zamfara kashi 70% zuwan gwamnan matawalle. Ai hasarar dukiyoyi ba su da iyaka, ai hasarar rayuka ba su da iyaka, an maida yara marayu ba su da iyaka, an maida mata tsawaru ba su da iyaka, ilimi ya lalace, noma da kiwo ya lalace. Ba a wani abu na Zamfara na kasuwanci wanda zai nuna maka cewa an samu sawaba in banda zuwan wannan gwamnati shekara guda da suka gabata.
To yanzu ka gama yabon Bello Matawalle a matsayin shi na gwamna cewa tun da ya karbi mulki an samu zaman lafiya daidai gwargwado a jihar Zamfara. To baka ganin za a ce saboda kana cikin mashawartansa yasa kake wannan bayani, domin kwanaki bayan nan kadan kai zargin cewa shawarwarin da kuka bayar a matsayin ku na kwamiti da aka nada karkashin MD Abubakar bai aiwatar da su ba.
Ni kai guda nake, duk inda gaskiya take can nake, inda kuma rashin gaskiya yake ba ni ciki. Lokacin da muka gabatar da wannan rahoto na kwamitin mu, ba na gaya muku ba da gaskiya kai ba. Ai inda gaskiya kai, tunda akwai mahukunta, akwai sarakuna manya da ƙanana, da su kansu 'yan siyasa, waɗanda su kansu akwai 'yan tsohon wancan gwamnati, suna ciki dumu-dumu. Akwai jami'an tsaro na soja da 'yan sanda da jami'an tsaro na asiri, waɗanda suke da hannu dumu-dumu ga ta'addancin da aka yi shekara takwas a jihar Zamfara. Akwai sarakunan Hawa, akwai sarakunan Fulani. Ni ga zargin da nake yi bisa ga yanzu ga guguwar da ka tasowa, idan gwamna ya ce ma zai aiwatar da wannan rahoton, za su ci gaba da cewa ana yi musu bisa da kulle ne. Ita gwamnati dole ana ciza ana hura, dole ne ya tsaye ya ga cewa nan kuduri an aiwatar da shi, in dai ana son zaman lafiya. Wasu daga cikinsu suna da laihuka na cihanci da rashawa, wasu daga cikinsu suna da wannan laihuka na ta'addanci, to suna kokarin su ɓoye aibinsu ne. Saboda haka ni ina kira ga shugaban ƙasa a ji tsoron Allah, rantsuwar da ɗauka da Alkur'ani da Constitution na Najeriya cewa zai kare dukiyoyin mutane da rayukansu ba tare da nuna bambanci na jama'iyya ba, ko wariya ta kabilanci ko ta bangaranci ba, to ya tsaya bisa gare shi.
To kenan abin ya fi ƙarfin Bello Matawalle ne a yanzu?
Ai ƴan sanda hannun shi karkashin shi suke, ɗan sandan da sun ka zaga commissioner, ƴan sanda suka zaga suka ci ma mutunci ga wannan waiwan bidiyo, saboda rashin bincike da shi shugaban ƴan sanda na ƙasa bai yi ba zakkau. Yanzu ya yi mai transfer zuwa Jos, wanda ya zage shi, ya zagi alƙallan, ya zagi gwamnati, ya zagi gwamna, ya ce zai ɗauki doka ga hannun shi, yana nan yana yawon shi sali alim, ba wanda ko ta waya kira shi ce abin da ka yi a kun hukumance bai daidai ba.
Wani mataki Bello Matawalle ya ɗauka tun da abin ya faru a jihar ne?
A matsayin shi na gwamna, a ƙungiyance kuma a jama'iyance, matsayin ina ɗan jama'iyyar Amka, to ya sani duk abin in ya yi sakaci ya rungume hannun shi, saboda yana tunanin jama'iyyar APC tana mulki a sama, ya bari a zo a yi ma doka karan tsaye jihar Zamfara. To talaka jihar Zamfara wallahi tallahi ba za su yahe mashi ba.
To shi yasa zaka je kotu kenan yanzu?
Ya zama dole, saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ni, domin duk wanda adda halin ya yi magana bai magana, Allah zai tambaye shi.
Dr. Sani Abdullahi Shinkafi kenan a zantawarsu da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda. To kamar yadda aka ce a cikin kanun labarai, wasu mutane biyu sun hallaka bayan da suka nitse a cikin wani tafki a ƙauyen Doli da ke arewacin birnin Kwanni a yankin Tawa. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani.
Na farko yaro karami ne da ƴan uwansa suka ankara bai hito daga cikin ruwan ba, inda yaran ke zuwa ɗibar bado tare da yin wanka.
Ni na Zabairu makamin kihi a nan garin Dole. Yaro na farkon firmin lalle mun samu mun harkar da shi, amma wanga na biyu mun iya kayin mu masunta.
Ana Nuhu Alhassan a nan garin Dole. Kaman ɗazu ne muna nan bakin hada hakimin Dole. Aka so mana da bayanin cewa akwai wani bawan Allah da aka samu cikin ruwa, Allah ya masa cikawa. Nan da nan muka saburo muka taho muka ce to a dakata shi shi da nan bakin ruwan, za mu kira wani wajen sai can jandarmeri da a sanar da hukuma ta gaban mu, mu nuna musu ga abin da ya wakana har mu ji ta bakin su. Da muka kira su suka ce to a dakanta yanzu za su dauko motar su zo, kuma ba tare da bata lokaci ba ana jima ka dan suka zo suka dauko motar su. An ce kaman ya shiga cikin ruwa ne wurin wanka, bayan in yara dama suna da dabi'a sun shiga cikin tabkin wurin wanka yana da irin wannan abin da ake cewa bado, wanda yara suke shiga suna diba suna ci. To ta wannan wurin ka san bado yana da abubuwa wanda suke iya lauye mutum in bai anniya ba. To ana ganin ta wannan hanya ce cikin kurakun nan na bado sun ka lauye shi abin ya ci.
Sai dai a lokacin da aka gano yaron, bayan jama'ar garin sun fantsama a cikin ruwan tabkin, sai aka lura da wani mashin da takalman mai shi sun dade girke a bakin tabkin, abinda ya sa mutanen garin aza ayar tambaya inda mutumin ya shiga, wanda a yau da safe ne aka gano gawarsa a cikin wannan tabkin na garin Dole.
Shi wannan mutum ne ya ta ce tun wannan samari ne na jiya, shi kuma Allah ne da kwanan shi sun kare ya samu wannan abin. Kuma ko ga banza mutane sun san da shi na da wani kamar rashin lafiya da ake cewa harhadiya, dama shi wannan rashin lafiya an ce abu ne wanda ba ya son ruwa kuma ba ya son huta. To su kanka su mutane da yanzan ana cikin ruguguwa ne ba su da labarin shi ma ya shiga tare da mutane. Allah kawon ga al'amari. Yakubu Ibrahim suna ne na kware, amma waɗansu mahiyawan mutane suna ce mishi dan Alhaji. Yana sana'a kabo kabo kuma yana sana'a sai da kaji. Yana da shekara 35.
Ni na Isu na Dole mai da ranka shiki. A jikin shi komai babban da anka hadda jikin shi, da anka da haidai gini ya taito ga jikin shi daga baki ga hanci.
To ne dai hukumomi na gundumar birnin Kwanni da sunan magabata na ƙasa suka isa a garin Dole domin kanta azira su al'ummar wannan garin da ke cikin juyayi mai yawan gaske a halin yanzu. Sai dai a ce Allah ya ji kan marigaya kuma ya sa kwanciya hutawa. Haruna Mammana Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga garin Dole a jamhuriyar Niger.
A gaishe ka Haruna. To kada shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. A Najeriya, kungiyoyin nakasassu sun fara nuna kosawa akan abin da suka kira mayar da su 'yan kallo a game da sha'anin siyasar kasar, duk da cewa da dama daga cikin masu bukata ta musamman mutane ne da Allah ya yi wa baiwa akan maganar shugabancin jama'a. A ƙarshen wani taron da suka gudanar a Abuja, shugaban kungiyar masu larurar gani na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, Yerima Suleiman Ibrahim, ya yi kiran gwamnatin Buhari ta ba su dama don nuna kwarewar da ya ce tasu ta mafi ta masu gani, domin akwai makafi masu tarin yawa da suka yi ilimi mai zurfi, kamar yadda za a ji a hirinsu da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya.
Makazu da yin wannan taro shi ne muna so mu nuna ma duniya cewa mu mutane masu bukata na musamman, especially masu lalurar rashin gani, mu a shirye muke domin mu zo mu shiga wannan harkar siyasa. Duba da yanayin siyasa ba da ido ake yin shi ba, da ilimi ne da hankali da kuma basira. To Allah ya ba mu ilimi da ido da kuma basira, bai kamata mu bar wasu tsirarun mutane suna amfani da wannan damar suna yaudar mu ba. To da haka shi ya sa muka ga ya kamata mu ma mu zo mu shiga wannan harkar siyasa domin mu ba da gudunmawar mu. Wannan shine wansu makasudin wannan taron da muka nan Abuja kenan.
Wani tunani kuke cewa mutum wanda baya gani zai iya shiga harkar siyasa ko ma ya tsaya takara ya yi nasara?
A to idan ka duba maganan wanda baya gani ko zai iya takara ko kuma zai iya bada wani gudunmawa siyasa, an wuce wannan lokacin. Mu abin da muke gama mutane masu lafiya shine wannan siyasa nan da mutane suke ta jarabawa suke masu lafiya ba su ba da labari ba, ya kamata mu zo a jaraba mu a ga irin gudunmawar da za mu iya bayarwa. Idan ka duba a yanayin da muke ciki yanzu, wannan kasan mu yarda da shugabanci Muhammadu Buhari, kuma mutum ne jajirtacce wanda zai ba da yake ba da gudunmawa a bisa wayannan kasan nan da halin kasan da yake ciki. Ya yi akacin kokarinsa domin ya tabbatar da cewa ya fitar da kasan nan daga cikin halin hawaye da suke ciki. So da haka muna son wannan kungiyar mu zo a tafiya da mu, a zo a jaraba mu, a gani mu ba da gudunmawar mu da ilimin da Allah ya bamu da experience da Allah ya bamu, za mu yi abin da fiye da mutane masu gida suke yi, za mu yi abin da fiye da masu lafiya suke. Mu da kawai muna roƙon mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da wannan jam'iyya namu mai albarka su ba mu daman mu gwada bajintan mu.
In ka duba Buhari ai yana gani shi ba wanda bashi da ido bane kamar ku. Kaga in kuna magana irin wannan, wani misali za ku bayar cewa akwai wani wanda baya gani ba ma Najeriya ba ko ina da ya taba tsayawa wata takara aka zabe shi.
Ato idan ka duba kasashen da suka ci gaba kamar irin su kasan America, akwai wanda baya gani wanda ya shugabanci abin nan ya minista a nan manager, akwai wanda suka yi minista da kuma kasashen duniya wanda suka ci gaba. Ato abin kunya ne a ce mu a kasan mu Najeriya a ce ba samu mutane ba su bukata na musamman su shigo wannan harkar siyasa ba. Misali zan baka nan, idan ka duba jihar Kano muna da Professor Jibrin wanda kaga mutum ne wanda yake nan a BUK, mutum ne mai ilimi sosai wanda kuma idan ya samu dama ya SC a jihar Kano ya ba da gudunmawa wanda duk wanda tunda ake SC babu wanda ta ba da wannan gudunmawa. Sannan idan ka duba idan ana maganar ma siyasa, akwai kamar irin su Malaya Yahaya Makawo wanda yake Kaduna mawaki ne, ya ba da wannan gudunmawa sosai wanda masu gidan ba su iya ba da shi ba. Idan ka ce ka duba akwai ire-iren su da dama wanda suka ba da gudunmawa sosai fiye da masu gido. So yana da kyau a ce mu ma a zo a jaraba mu a gan kamun lodan mu. Lodan menene?
Malam Suleiman, wannan dai ya nuna kuna neman a baku mukamai ne, ba wai ku tsaya takara a zabe ku ba.
A'a, ai abin da nake son ga muka shine idan muka ce mu tsaya takaran a zabe mu, wallahi ba za a zabe masu lafiyan ba. Saboda menene? Mun fi su gogewa a harkan al'umma. Mu dai abin da bamu iya ba shine bamu iya ba da kuɗi a zo a yi dawa, saboda bamu da wannan kuɗin. Amma dan ilimi ko kuma basira ko kuma bayani a baki, mun fi su kuma mun fi su kishin al'umma. Saboda menene? Mu muna da manufacturer, muna da manufofi wanda za mu ciyar da ƙasar nan gaba. So da haka wannan maganar ministocin da ake yi, mu yanzu mun wuce zuwa ba mu SA wani mai ba mu shugaban ƙasa shawara ko kuma wani gwamna shawara, mun wuce wannan matakin. Mu yanzu abin da muke so shine a muna ministoci ya kasance daga jihohi, a muna gwamnoni, a ministry, a muna wani commissioner. Idan kuma lokacin zaɓe ya yi a ba mu daman mu fito a zo a zaɓe mu. Mu abin da muke so mu gama mutane a nan shine wannan kungiya mai suna APC Supporters for Visual Impaired, mun kafa shi ne saboda mu kawo canji a cikin al'umma, mu kawo kuma canji mai ma'ana. Saboda haka muna bukatan a ce 'yan siyasan ma su fuskance mu. Kar wani ɗan siyasa ya gan mu a gidansa ya gan mun zo wurinsa ya tunanin mun zo ne mu yi bara ko kuma ya ba mu wani abu, a'a mu ba shi muke bukata ba. Saboda muna fuskantar kalubale da kuma a gujin 'yan siyasa.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri, sai a makon gobe za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa. A madadin baƙonmu shugaban ƙungiyar makafin APC Suleiman Ibrahim Yerima da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya, da ni da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai an jima. Yau wato ga Ridwan Mukhtar ɗauke da sharhin jaridun Ghana.
Shugaban kasar Ghana Jerry John Rawlings ya yi kira ga shugabannin kasar Guinea na yanzu da su nuna shugabanci na kwarai wurin gudanar da haƙoƙi da ke a wuyansu domin tabbatar da cewar an samu zama lafiya a babban zaɓe da ke gaban kasar a halin yanzu. Tsohon shugaban kasar ya buƙaci sojoji da kuma sauran ƙungiyoyi na tsaro a kasar Guinea da su tabbatar da kare mutunci na wannan majami'a wurin gudanar da adalci da biyewa doka da order don tabbatar da an samu zaman lafiya da fahimtar juna a cikin kasar. Jaridar Daily Graphic kenan. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta rawaito. Kanadi Ajepon ya yi birisi da samaci zuwa kotu. Jaridar ta ce wata babban kotu a nan Accra a jiya ta gabatar da samaci na biyu ga mamban majalisa na Asina Central Kanadi Oyinia Japan da ya bayyana a gabanta, ya bayyana abin da ya sa ba za a ja kunnin shi ba da yake ya wulakanta shari'a a babban kotu. A ranar biyu ga watan Satumba mamban majalisan aka nuna cewar ya zazzagi Justice Amos Wuntawuni wadda ya ci shari'a akan wani fili da ya hada da Mr. Ajepon akan Net 2 Television. Wannan ya jawo dalilin gabatar da takardar sammaci ga shi mamban majalisan, amma ya kekashi kasa ya ki zuwa. Yanzu an sake bashi wani sammacin ya zo ya bayyana abin da ya sa ba za a ja kunnin shi ba a kotun kasar. Sai jaridar The Chronicle wadda ta ruwaito wannan labarin a kwantan bauna a daji. Yan fashi da makamai sun kwace wata motar kuɗi, sun kwace kamai da ke hannun 'yan sanda da ke tare da motar, suka yi gaba da bindigar da ake cewa AK Rifles. Jaridar ta ce wata mota da ke ɗauke da kuɗi da ba a bayyana adadinsa ba daga masu a saman cikin kuma sun ji a Ashanti wasu 'yan fashi da makamai sun yi mata kwantar bauna a ranar Juma'a da ta gabata. Sun kai nasara ya haye duk kuɗin da ke a cikin motar cikin wasu akwatuna guda biyu na ƙarfi. Wannan ya faru ne bayan sun kashe kashiya ɗin da ke tare da motar, suka kuma kwace makaman 'yan sanda biyu da ke jagorar motar, suka yi awon gaba kuma da makamai ɗin nasu da kowannensu aka cikawa albarusai kimanin 30. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Wannan ya kamo lokacin da za a saurari shirinmu na ƙarshe, wato sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Rikicin siyasa a Belarus na kara ci gaba tun bayan sake zaben shugaban kasar Alexander Lukashenko mai tattare da baguji a ranar 9 ga watan Agusta. Yan jam'iyyar adawan Belarus sun kafa wani kwamitin sulhu mai suna National Coordination Council ko kuma NCC a takaice, domin tattaunawa da hukumomin Belarus akan shirya zaɓe da kuma miƙa mulki bisa gaskiya da adalci. A maimakon ta bada haɗin kai, gwamnatin Lukashenko ta kaddamar da wani bincike akan kwamitin sulhun na NCC da aka saka siyasa, lamarin da ya kai mambobin kwamitin gidan yari aka tilasta wasu suka arce kasar, kada aka sace wasu mambobin NCC. Ko shakka babu, Amurka ta nuna matuƙar damuwa akan sace wata mambar NCC a ranar 7 ga watan Satumba mai suna Maria Kalesnikava a birnin Minsk, da kuma tilastawa mai magana da yawun kwamitin Anton Ridnenko da babban sakataren kwamitin Ivan Krasto barin kasar a ranar 8 ga watan Satumba. Washe gari aka kuma tsare Maxim Zneg, shi ma mamban kwamitin. Amurka ta yaba wa ƙarfin zuciya da Ms. Kalesnikava da mutanen Belarus suka nuna wurin neman 'yancinsu cikin lumana domin su zaɓi shugabanninsu ta hanyar zaɓen gaskiya da adalci. Masu zanga-zangar sun fuskanci tashin hankali da danniyar hukumomi, ciki har da duka da rana da kuma ɗaure dubban mutane tare da ƙaruwar yawan sace mutane. Tun ranar 1 ga watan Satumba ne cin zarafin da jami'an tsaro da suka saka bakakin kaya suka rufe huskokinsu ne ya ritsa da ɗaliban jami'a. An kama yawancin ɗaliban daga kan titi kana aka jefa su a cikin babbar mota mara lamba. Amurka tare da haɗin gwiwa abokan hulɗa da ƙawayenta suna nazarin yiwuwar ƙara takunkumi domin samar da lissafi ga mutane da aka ci zarafinsu da kuma danne musu haƙƙi a Belarus. Muna tunasar da hukumomin Belarus akan haƙƙin da ya rataya a wuyansu na kare lafiyar Ms. Kalesnikava da duk wanda aka kulle ba bisa adalci ba, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa da ya fitar. Muna kira ga hukumomin Belarus su kawo ƙarshen rikicin da suke yi da mutanensu, su sake duk mutanen da aka ɗaure su babu dalili, ciki har da ba'amurkiyar nan Vitali Shkliarov kanin su shiga tattaunawa mai ma'ana da wakilan Belarus na gaskiya. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To raka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Sule Mumuni Barma daga ofishinmu na birnin Yamai ke ce da ku, muni lafiya.